Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 14 ga watan Mayun shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da Hafsat Bello dan mai tsoro. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Ma'aikatar lafiyar Gaza ta bayyana cewa dakarun Isra'ila sun harbi akalla Falasɗinawa 16 har lahira akan iyakar Gaza, inda dubban mutane suka haɗu domin yin zanga-zanga kan shirye-shiryen da Amurka ke yi na ɗauke ofishin jakadancin ta daga Tel Aviv da mai da shi birnin Kudus. Kafofin yaɗa labarai a Japan da Koriya ta Kudu sun bayyana cewa wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta isa birnin Beijing a yau Litinin domin zaman tattaunawa.
To kadan labaran kenan. Idan kuka gama jin labarai za ku je irin gangami da hukumomin kiyaye hatsara suke yi a Najeriya a daidai lokacin da bukin makon kiyaye hatsara na Majalisar Dinkin Duniya ke karewa a yau.
Kaga hadari ya ragu, raunina sun ragu, amma mutuwa me ya kawo shi? Mun tabbatar da cewa gudun wuce kima, tukin ganganci da kuma cusa jama'a cikin mota fiye da ka'ida, wato shine ake cewa overloading.
Za kuma ji cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar aiki a jihar Jigawa, bayan haka Yusuf Aliyu Harande kuma na tafiya da shirinsa na ilimi garkon dan adam. Amma duk sai kun ji labaran duniya.
Ma'aikatar lafiyar Gaza ta bayyana cewa dakarun Isra'ila sun harbi a akalla Falasɗinawa 16 har lahira akan iyakar Gaza, inda dubban mutane suka haɗu domin yin zanga-zanga kan shirye-shiryen da Amurka ke yi na ɗauke ofishin jakadancin ta daga Tel Aviv da mai da shi birnin Kudus. Ma'aikatar lafiyar ta ce a akalla mutane 500 ne suka raunana daga harbin bindiga. Mace-macen ya ƙara yawan Falasɗinawan da sojojin Isra'ila suka kashe a cikin makonni 6 da suke ta zanga-zanga zuwa fiye da mutane 50. Masu sharhi sun zargi Isra'ila da buɗe wutar da suka yi, inda su kuma sojojin Yahudawa suka ce hakan ya zama tilas saboda tsaro, domin mutanen na kawo barazana ga shingen kan iyakar. Masu zanga-zangar sun jefa abubuwa da dama ta kan iyakar, kuma sun kona tayoyi a gaban ofishin jakadancin da aka buɗe a yau ɗin. An rufe wuraren sana'a da makarantu da dama a garin na Gaza. Kafofin yaɗa labarai a Japan da Koriya ta Kudu sun bayyana cewa wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta isa birnin Beijing a yau Litinin domin zaman tattaunawa. Ziyarar ta zo ne mako guda bayan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tattauna da shugaban ƙasar China Xi Jinping a birnin Dalian da ke arewa maso gabashin ƙasar, wanda shine haduwarsu ta biyu tun ƙarshen watan Maris. Hakan ya biyo bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kai Pyongyang. Ziyarar da tawagar Koriya ta Arewa ta kai ita ce ta ƙarshe a baya-bayan nan cikin 'yan tsirarin hulɗar da diflomasiyya ta kawo ƙarshen gabar da ke tsakanin Koriya ta Arewa da ta Kudu a cikin 'yan makonnin nan, tare da taron ƙoli mai ɗimbin tarihi da aka yi a watan da ya gabata tsakanin Kim Jong-un da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in. A ranar 12 ga watan Yuni ne ake sa rai za a yi babban taron koli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa a Singapore. Sabon zababben Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamad ya dakatar da babban Attorney General na kasar a shirye-shiryen da yake na sake buɗe wani bincike wanda ke da alaka da asusun saka hannun jarin kasar da ake kira 1MBD. Mahathir ya bayyana a yau Litinin cewa zai maye gurbin babban lauya Afandi Ali, wanda ya wanke tsohon Prime Minister kasar Najib Razak daga kowane irin laifi a cikin almundahanar da aka yi a shekarar 2016. Hukumomin Amurka sun ce jami'an YMBD sun yi wadaka da kuɗin asusun wanda yawansu ya kai dalar Amurka biliyan 4.5, wanda aka samu wasunsu a cikin asusun Najib na banki. Najib, wanda shi ne ya shugabanci bangaren bada shawarwarin asusun, ya musanta duk wani zargi da ake yi mishi. Ha ila yau Mahathir ya sauke shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar Zulkifl Ahmad wanda Najib din ya nada a shekarar 2016. Prime Minister Mahathir ya kuma sakawa Najib da matar shi takunkumi kan fita daga kasar bayan da aka samu rahoton cewa Najib da matar shi sun yi niyyar barin kasar zuwa Jakarta a wani jirgin da ba na haya ba a ranar Asabar din shekaran jiya. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani ofishin ƴan sanda a birnin Surabaya dake kasar Indonesia ya raunana akalla mutane 10. Hakan ya faru ne kwana daya bayan da aka kai hare-haren kunar bakin wake 3 a cocina 3 a garin, kuma kwanaki 6 bayan da aka samu rikicin da aka ja dagar sa'o'i 36 a gidan yari wanda yake wajen garin Jakarta, inda fursunoni mayaka suka kashe jami'an ƴan sanda 5. Hare-haren biyu wasu iyalan gidaje ɗaya ne suka kai su. Na cocin iyali ne na mutum 6 wanda gaba ɗayan su suka mutu. Sai kuma na ofishin ƴan sandar wanda shi ma iyali ne amma na mutum 5, inda aka sami yarinya 'yar shekara 6 da ta tsira. Lamarin ya faru a cocin shine karo na farko da mace da yara suka kasance suna da hannu a harin ta'addanci a ƙasar Indonesia. Satin da lamura suka auku ya girgiza kasar ta Indonesia, kasar da ta fi kowace yawan musulmi a faɗin duniya, wacce kuma take matukar kokarin yaki da aqidar ta'addanci. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa yana neman hanyar da zai taimaka wa wani kamfanin fasaha mallakar kasar China domin ya dawo cikin harkokin kasuwanci bayan da hukuncin wata kotun Amurka ya janyo masa matsaloli. A jiya Lahadi ne Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter, inda ya ce an rasa ayyuka da yawa a China, kwanaki kaɗan bayan da kamfanin na ZTE ya sanar da cewa sun daina gudanar da ayyuka a manyan wuraren aikinsu. Amurka ta yanke fitar da kayan aiki daga Amurka zuwa kamfanin wanda kaso 25 na cikin kayan aikin da suke bukata domin kera kayansu na fitowa ne daga Amurkan. A cewar wani ƙwararre, yanke hulɗar da Amurka ta yi ya biyo bayan kama kamfanin ZTE da aka yi dumu-dumu da satar fasaha Amurka, tare da sanya su kai tsaye cikin abubuwan da suke ƙerawa kuma suke saidawa ƙasashen da suke da takunkumin kasuwanci da Amurka, wanda suka kunshi Iran da Koriya ta Arewa. Amurka ta ci kamfanin tare dalar Amurka biliyan 1.2 a shekarar da ta gabata. Amma Amurka ta ce a watan da ya gabata kamfanin na ZTE ya yi ƙarya kan hukunta ma'aikatan da suke da hannu da ya ce zai yi, amma sai aka ji kuma sun ƙara wa mutanen albashi.
Hausa Bello da Misoro kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To badalla, Majalisar Dinkin Duniya ta kawo ƙarshen bikin mako na wayar da jama'a akan yadda hatsarin ababen hawa ke laƙumin rayuka tare da raunata miliyoyin mutane a duniya. Bukin na wannan shekara ya maida hankali ne akan yawan gudu fiye da kima da ababen hawa suke yi wanda yake haddasa mutuwar mutane da dama a duniya. To kowane irin gangami ne hukumomin kiyaye hatsari suka yi a ƙasashenmu. Da farko ga tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da shugaban hukumar kiyaye hatsari ta ƙasashiyar jihar Kano, ko Komanda Ibrahim Sarki Abubakar, akan wannan batu.
Amma babban sakon da muke son mu bayar a nan shine rage ganganci da gudu, musamman gudu. Mun lura yawancin hatsarurrukan da ke faruwa yanzu nan sun shafi abinda ya shafi gudu ne yake kawo, musamman mutuwa da ake yi. Na farko tukuna akwai damuwa na tayoyi, mutane da yawa suna har yanzu nan suna amfani da second hand tires ko sun riga sun yi expire. Taya da ta riga ta yi expire in ta yi zafi, musamman gashi ana zafi yanzu nan, fashewa take yi. To mutum na cikin gudu taya ta fashe ba ƙaramin ta'adi yake yi ba. saboda haka gudu muke magana akai. Na biyu kuma yawan mutane da ake sa a mota wato overload
fiye da kima
shi ma yakan sa ga kai hatsari mutuwan da za a yi ko raunin da za a yi tsanani da yawa, saboda haka shi ma daga cikin sakonnin da zamu yi kenan akai. Sannan kuma na uku, wannan driver's license ita ce fa kaman izinin tuki. Sannan kuma yadda ake tsara kafin ka samu driver's license ya nuna cewa sai wanda ya iya tuki zai drive. Saboda haka mu kuma muna ganin yana da fa'ida ga rage hatsarurruka. Indai wanda ya iya tuki ne ya san dokokin tuki, don kafin ka samu driver's license sai ka iya tuki kuma ka san dokokin tuki. To muna ganin yawancin mutane da suke driving sun iya tuki, sun san dokokin tuki, zai rage mana aiki musamman hatsarurrukan da ake kan hanya. Saboda
waɗannan abubuwa da ka lissafa guda uku, a binciken da kuka yi da kuma aikace-aikacen ku na yau da kullum da kuke yi, kenan suna da nasaba da yawan hatsura da akan samu a ƙasar nan?
Kwarai da gaske suna da nasaba. Saboda dalilin da ya sa ma kenan shekara biyu da ya wuce muka ce muka shigo da maganan na'uran da take rage gudu ga commercial drivers, yawa motocin kasuwa. Saboda bayan da aka yi bincike aka tarar da cewa gudu, yawan gudu, akwai abubuwa da yawa, ko mutum yana gudu ta yi kima wani abu killa ya gitta mishi, ko da ma bai da ke abun ba, kamar dabba ko mutum da ke abun ba, garin ya kauce ma abu sai losing control,
sai
ya kwace mishi, sai ya samu hatsari. Ga maganan yadda wani lokaci hanyoyi suke sun lallace, akwai ramuka da sauransu, to yawan gudu zai sa mutum ya shiga rami ko wani abu, mota ta kwace mishi. Musamman kuma yanzu nan babban hanya da ta shigo Kano, dukan su manya-manya hanya, hanyar Maiduguri da hanyar Zaria, duk ana gyara.
To madalla, ko Komanda Ibrahim Sarki Abubakar kenan, komandan hukumar kiyaye hatsara ta kasashiyar jihar Kano. A jihar Neja kuma Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da shugaban hukumar kiyaye hatsara a jihar, kuma ga hirar ta su.
Akwai jerin gwano da muka fita muka yi da yara 'yan makaranta da sauran masu hannu a cikin waɗannan sana'a ta zirga-zirga. Mun ziyarci tashoshi, mun ƙara tunasar da su cewa to a shekaru goma da aka fito da wannan abun nan, wannan organization ɗin na Afirka ta Yamma, an samu nasara. Nasarar da aka samu, an rage haɗurra ƙwarai da gaske, an rage kuma raunin da ake samu kan haɗura ƙwarai da gaske. Amma sai muka samu cewa mutuwa ko mace-mace sun zarta, kaga haɗari ya ragu, raunina sun ragu, amma mutuwa me ya kawo shi? Mun tabbatar da cewa gudun wuce kima, tukin ganganci da kuma cusa jama'a cikin mota fiye da ka'ida, wato shine ake ce ma overloading. So waɗannan shine muka tattauna da su, sannan muka yi musu magana zancen tayoyi ma yana ciki, domin abinda muke so ko kasashen Afirka ta Yamma take so shine muna so mu ga kafin 2015 da me ake kiran shi 2020 mu ga cewa mace-macen da ake samu kan titi ya ragu. To idan ko muna son ya ragu, dole ne sai direbobi sun kula, direbobi da na tasha ne, na masu zaman kansu ne, sai sun kula da guje-gujen da suke yi, domin yana cikin abubuwan da ke kawo hadari. Sai sun kula da tayar ma da suke amfani da su, domin taya ita ce komai a mota, babu ita ba mota. Sannan sai an kula da wannan cusa jama'a da ake yi, saboda kaga hadari ya ragu, amma me yasa mace-mace yayi yawa? Saboda ana ɗiban mutane fiye da kima a cikin motoci na kasuwa. Sannan haka masu zaman kansu su ma, motar da aka ce su ɗauki mutum hudu a mota, za ka ga mutum ya ɗauki iyalin shi, idan iyalin shi sun kai 7 da cikin motar nan za a shiga. To duk mun lura da wannan, shi ke kawo wannan mace-mace ɗin. Saboda haka duk mun tattauna da su, kuma mun nuna musu fa'idan idan aka bi ƙa'idodin tuki. To kamar ka bi dokokin ƙasa ka ne, duk lokacin da baka bi ƙa'idodin tukin nan ba, ka saba doka, kuma shi ke kawo mana cikas ga abinda muke da niyyar a samu in Allah ya kaddara za a same shi.
To madalla hira wakilin mu Mustafa Nasiru Bantsari da ko Commander Yusuf Garba shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasa shiyar jihar Niger. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar aiki a jihar Jigawa inda ya fara kaddamar da aikin sabunta noman rani a garin Auyo. Ga dai Mahmud Kwari da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Shugaba Buhari wanda ya sauka a filin jirgin sama na garin Dutse da misalin karfe 10:30 na safe ya shiga jirgin helicopter zuwa Auyo inda ya kaddamar da aikin sabunta noman rani na kasar Auyo dake karkashin kulawar hukumar haɗiya da jama'ari. Bayan haka shugaban ya wuce fadar mai martaba sarkin Haɗeja ba tare da gabatar da jawabi ba, inda suka gaisa da sarkin har ma ya bayyana gamsuwa da irin tarbar da ya samu a can. An tsara dai shugaba Buhari zai dawo birnin Dutse da maraicen wannan rana ya kuma kai gaisuwar ban girma ga mai martaba sarkin Dutse, kuma ya kaddamar da aikin ruwa na sola da gwamnatin jihar Jigawa ta yi. Ahmad Dan Fulani wani makiyayi ne dake ciwo a dabdar wurin da shugaban kasar zai kaddamar da aikin ruwan na sola dake kauyen Disina na kusa da birnin Dutse.
Inna dan zazzagaya zan kai wa yara su dan tare min su zan zo Allah dan tarbi shugaban kasa. Zan yi wa shugaban kasa lalle marhabun da zuwa jihar Jigawa.
Me kuke so a wurin shugaban kasa?
Gaskiya abinda muke so a wurin shugaban kasa yana da yawa. Musamman ma mu Fulani. Saboda mu yanzu Fulani gaskiya an gama matsar mu. Kamar gurin kiwo da mashaya kaga dai yanzu mu nan karbar hukumar Dutse garin nan na Dasina ba mu da makiyaya. To da ina da ikon zuwa gurin shugaban kasa na yi kukana kukan da zan fara zan kai markena in ce masa gaskiya a taimaka mana a fitar mana inda zamu samu ma mu dan zazzaga da dabbobin mu.
Sai dai a yanda Ahmad Dan Fulani ke kokarin zuwa ya tarbi shugaban kasa duk wa da abin da yake gaban sa na ciwon shanu, shi kuwa Alhaji Sani Shuwarin cewa yake
Allah ya kawo shi lafiya ya mai da shi lafiya. To mun sabe ne kuma wasu mutane wanda kuma na fito a cikin jam'iyyar PDP inna shiga taro na jam'iyyar APC abin kunya ne ni a ganna wurin tunda ba are ni ba, sannan ko da an are ni ma ba layi na bane, domin idan kana harka ta jama'a a cikin harkar siyasa ya kamata duk wurin da kake da mu'amala a harkar jam'iyya to a ganka a wannan wurin, amma idan har ba jam'iyya ka bane to gaskiyar magana abin kunya ne a ganka a cikin wannan harka. Kuma ina mai fatan lafiya, Allah ya kawo shi lafiya kuma ya mai da shi gidansa lafiya.
A yayin da shugaba Buhari ke ci gaba da wannan ziyara, ana sa ran shugaban zai gana da masu ruwa da tsaki bayan liyafar cin abincin dare a fadar gwamnatin jihar Jigawa da ke nan Dutse. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Malam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa mana magani, kaga dan tilan kula da su.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 18 na rana a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, shirin namu na yau zai daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke tattauna wasu hanyoyi da suka kamata a bi wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar jahilci da tumasanci a Najeriya. A inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya samu tattaunawa da masana a fannin ilimi a matakai daban-daban.
Daga bisani, gwamnatin jihar Yobe ta amshe wannan shiri daga hannunta. kuma sakataren gwamnatin jihar na wancan lokaci Bababu Abba dan masanin fika ya mana karin hasken abin da yasa suka yi hakan.
Ana wato tsangayen nan ya riga makarantar boko da aka san shi kuma ya riga ya shiga ciki sosai. To idan kana so samu ci gaba maimakon ka cire mutanen tsangaya ka kawo su makarantar boko sai ka dauki abin da ake boko din ka kawo tsangayen ya tafi ta tare. Misali kamar lokacin da aka yi namu inda akwai tsangaya sun riga sun zauna sun kai shekara 100 wasu ma sun fi haka sai a kai musu kayan taimako kamar a ba su ruwan famfo a kawo lantarki a yi musu rumfuna na jin daɗin su sannan akwai malaman da suke can din aka sa musu dan wani albashi to sannan aka dauki malamai kuma wanda su koyar lissafi da turanci to kaga a haka din wato boko ne aka dauka aka kawo tsangaya ba wai tsangaya ne za a dauko a kawo boko ba don wani din ba ya yi wa don yanzu haka in kace za ka yi lissafin wanda wato literate mutane kamar ne a nan wajen mu wanda ni na sani kamar Borno da Yobe wa'anda suka riga suka koyi Arabiya da Qur'ani da hadisai da suka zo suka haɗu suka samu turanci da lissafi din sun fi wa'anda tun farko an sa su a makarantar boko sun fi yawa.
Wannan shiri dai ya samu karbuwa sosai inda koda baya ga Yobe jihohi irin su Kaduna, Katsina, Sokoto da makarin wasu jihohin arewacin Najeriya duk sun bi sahu. Daga bisani ma hatta gwamnatin tarayya ta bi sahu inda shugaban kasa a wancan lokaci Dr. Goodluck Jonathan ya kaddamar da shirin a birnin Sokoto. To amma yanzu an daina jin dulewar shirin gaba daya. Dr. Bashir Nuhu Mabai masani ne kan minhajin ilimi a Jami'ar Umar Musa Yar'Adua da ke birnin Katsina.
Na farko wato waɗanda suka kawo wannan shiri a lokacin gwamnatin Jonathan Goodluck gaskiya magana ce ta siyasa. Su a tunaninsu shirin zai sa ainihin mutane su karɓe shi da hannu biyu kuma a ba musu sannan kuma su ci zaɓe lokacin zaɓe. To da haka nan gaskiyar magana sun gina ainihin wato foundation ɗin wannan tsari wanda yake mai kyau ne inda an yi shi da kyau amma a cikin siyasa. To da haka nan sai aka samu wato abin bai kai yadda ya kamata ba. Magana kuma ta biyu shi ne tsarin bai kai yadda aka ba da shawara ƙwararru suka ba da shawara ba. Tunda shi tsari na karantarwa ta tsangaya kowa sun ya sha bamban da na boko. To waɗanda suke ikirarin sun ci kan ‘ya’yansu su je makarantar tsangaya mafi yawan su mutane ne wanda suke in ka duba za a ga na karkara ne waɗanda bokon ma bai ainihin yi tasiri a gare su ba don haka suna buƙatar wato a faɗakar da su a wayar da su a nuna musu cewa ilimin bokon nan zai tafiya kafaɗa da ilimi na tsangaya. To wayar ma'anin al'umma da kai ba a yi shi a matakin daga tushe ba ya zuwa sama kuma ainihin ba a yaɗa shi ba yadda ya kamata. To kuma abu na uku canjin da aka samu na gwamnati da ta zo ita ba ta mai da hankali akan wannan tsari ba. To da ita wannan gwamnati ta zo da ainihin wato tsari na shaɗu wanda kusan za a iya cewa babu ko a lokacin campaign na wannan gwamnati da ke ci yanzu ba ta taɓa maganar yadda za ta ɗaukaka ainihin darajar ilimin tsangaya ka faɗa na boko ba.
Ko da baya ga matakin tarayya a matakin jihohi ma dai ba a jin ɗuriyar shi wannan shiri. Dr. Maryam Bukar Abba Ibrahim na ganin wannan shine dalili.
Na farko wurin kaddamar da karatun boko da za a kawo makarantun tsangaya cikin makarantun tsangaya ba a samu haɗin kai na local government. Kaga tsangoyin nan suna cikin ƙauyuka ne ko birni ne. Kowane birni ko ƙauyuka akwai alawa ne, akwai hakimai, sannan akwai shehun kansa, akwai hareke. Kowane guri yana ƙarƙashin lawani, yana ƙarƙashin bulama. Daga bulama zuwa lamai zuwa hakimi. In har za a yi bi tsani haka tsangaya makarantu kaza da kaza na anguwa kaza anguwan hannu wa yake hannun bulama kaza. To dole bulama kazan nan dole shi ma yana cikin kwamitin ko yana cikin manyan da za su haɗu su kaddama.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma sai godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina Kaina da sauran bakin namu. Sai mai bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Dr. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wazan miƙewa kai kokarin nema.
To madalla a gaida Dr. Yusuf Aliyu Harande da wannan shiri da ya kawo mana. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wato sakonni da kuka aika mana.
Sako mu na farko a yau ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe, Nigeria, inda ya ce, "Fata na garin Lamiri, muna fatan Allah ya sa ziyarar aiki da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kai a jihar Jigawa a yau domin bude wasu ayyuka. Zai zaburar da sauran gwamnonin domin su ma su yi wa jihohinsu ayyukan ci gaba kamar yadda gwamnan jihar Jigawa ya yi." Sai kuma sako mu na gaba inda shi ma cewa, "Assalamu alaikum muryan Amurka. Muna taya al'ummar jihar Jigawa farin ciki akan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari zai yi. Allah ya sa ziyarar ta amfani al'ummar jihar baki daya. Amin." Sako ne daga Maida Adamu. Sai kuma sakon mu na gaba inda yace, "Fatan alheri ga muryan Amurka. Muna jinjinawa mai girma gwamnan jihar Yobe, Alhaji Ibrahim Gaidan, bisa amincewa da kuɗi sama da miliyan 65 domin ciyar da masu karamin karfi a cikin watan Ramadan. Da fatan wannan kuɗaɗe za su shiga hannun masu tsoron Allah." Sako ne daga Alhaji Mele Yusuf. Sai kuma sakon mu na gaba inda yace, "Salam BOA Hausa. Muna jinjinawa kungiyar International Islamic Relief Organization ta kasar Saudiya da kuma kungiyar Smile Health Foundation ta Nigeria, bisa namijin kokari da suka yi don tallafawa masu ciwon idanuwa a jihar Borno. Da fatan sauran kungiyoyi ta duniya su ma za su yi kokarin tallafawa masu bukata." Sako ne daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa a jihar Kebbi. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito ne daga Ahmed Sale na Fada inda yace, "Assalamu alaikum sashen Hausa na muryan Amurka. Ci gaba da kai harahare da ƴan ta'addan ISIS ke yi a birnin Paris na kasar Faransa abin bakin ciki ne da takaici." Sai kuma sakon mu na ƙarshe a yau cewa, "Ina kira ga gwamnatin ƙasa ta Najeriya da don Allah ta yi kokari ta shawo kan yajin aiki da likitoci ke ci gaba da yi a ƙasar. Daga ƙarshe kuma nake kira ga likitocin ƙasar su dubi girman Allah su dawo bakin aikin su."
To madalla yanzu kuma ga Hausa ta dawo da labarai a takaice.
Ma'aikatar lafiyar Gaza ta bayyana cewa dakarun Isra'ila sun harbi akalla Falasɗinawa 16 halahira akan iyakar Gaza, inda dubban mutane suka haɗu domin yin zanga-zanga kan shirye-shiryen da Amurka ke yi na ɗauke ofishin jakadancin ta daga Tel Aviv da mai da shi birnin Kudus. Kafofin yada labarai a Japan da Korea ta Kudu sun bayyana cewa wata tawaga daga Korea ta Arewa ta isa birnin Beijing a yau Litinin domin zaman tattaunawa. Ziyarar ta zo ne mako guda bayan da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un ya tattauna da shugaban kasar China Xi Jinping. Sabon zababban Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamad ya dakatar da babban Attorney General na kasar a shirye-shiryen da yake na sake bude wani bincike mai alaka da asusun saka hannun jarin kasar da ake kira 1MBD. Mahathir ya bayyana a yau Litinin cewa zai maye gurbin babban lauya Pandi Ali wanda ya wanke tsohon Prime Minister kasar wato Najib Razak daga kowane irin laifi a cikin almundahanar da aka yi a shekarar 2016. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani ofishin 'yan sanda a birnin Surabaya da ke kasar Indonesia ya raunana akalla mutane 10. Hakan ya faru ne kwana ɗaya bayan da aka kai hare-haren kunar bakin wake 3 a cocina 3 a garin, kuma kwanaki 6 bayan da aka samu rikicin da aka ja dagar sa'o'i 36 a gidan yarin da ke wajen garin Jakarta, inda fursunoni mayaka suka kashe jami'an 'yan sanda 5.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da yamma za a ji mu dauki da wasu shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin
Hafsat Bello dan mai sauri
da ta taimaka muka gabatar da shirin da sauran ma'aikatan sashen Hausa, da wacce kuma ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da injiniyan mu na wannan la'asariya Rob McLean, Baba Yakub Makeri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. Sai anjima. Assalamu alaikum. Sai a dakacin shirin yau da gobe.
yau da gobe